يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحين.
Mai sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci a cikin shirin rayuwa a barkoyi wanda yake kamaka tarihin rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa domin mu samu abun koyi daga cikin rayuwar tasu. Kuma kamar yanda muke fada a ƙarshen shirin, mukan ba mai sauraro dama domin ya turo mana da rubutaccen sako domin tambaya ko neman wani ƙarin bayani. Kamar yadda muke fada, akwai lambar waya da za a turo mana da rubutaccen sako domin tambaya ko neman wani ƙarin bayani bisa karatun da mallaka ya gabatar. 0809-8564-7570-0809-8564-7575 wannan ita ce lambar wayar da za a turo mana da rubutaccen sako domin tambaya ko neman wani ƙarin bayani a bisa karatun da mallaka ya gabatar. Wato mai suna Abubakar Sadiq, wanda za mu ɗauki tarihin rayuwarsa da fatan za mu samu abun koyi daga cikin rayuwar tasa. Kuma a daidai wannan lokaci muna tare da Malam Sheikh Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya, muna gabatar da shi Malam Mare Maka Sallama.
Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan fili namu mai albarka na rayuwa a barkoyi, wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan gidan rediyo mai albarka na Dala FM. Idan ba ku manta ba, a satin da ya gabata mun fara kissa da tarihin ko sirar al-asharatul mubashshiruna bil janna, sahabban nan guda goma da aka yi musu albishir da gidan aljanna, kamar yadda ya zo a hadisin Imamu Tirmizi, Allah ya masa rahama. Muka fara da sayyidina Abubakar bin Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a matsayin shi na babban khalifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma sirkin annabi din sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So yau da taimakon Allah madaukin sarki da kuma agajinsa, za mu dora ne akan ƴaƴan sayyidina Abubakar. Wancan sati mun ambaci matan sayyidina Abubakar, bayani akan iyalansa. Muka ce yana da mata guda hudu, akwai Qutailatu binti Abdul Uzza ibnu As'ad ibnu Jabir, Allah tabaraka ta'ala ya wato amuntar da ita yadda da ita a bisa riwayar wanda suka ce ta musulunta. Akwai Ummu Ruman binti Amir ibn Uwaimir, akwai kuma Asma'a binti Umais ibn Ma'bad ibn al-Harith. Sannan ta hudu ta ƙarshe akwai Habiba binti Khalida ibn Zaid ibn Abi Zuhair. Waɗannan su ne matan sayyidina Abubakar, Allah ya ƙara musu yadda. So wannan yana nuna cewa shi Abubakar yana da mata hudu ne, ba mata ɗaya ba, ba kuma guda biyu ba. Yana kuma da ƴaƴa. ƴaƴan shi daga cikin su akwai Abdurrahman ibn Abi Bakar. Wannan Abdurrahman ibn Abi Bakar a duk cikin ƴaƴan sayyidina Abubakar shine fi kowa girma, babban ɗan shi kenan, wanda an ci ya musulunta tun a shekarar Hudaybiyya. Kuma alhamdulillah musuluncin sa yayi kyau kwarai da gaske. Yana ɗaya daga cikin sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Sanan yaro ne da ya shahara da jarunta. Abdurrahman ibn Abi Bakar yaro ne jarumi ƙwarai da gaske. Kuma wato akwai abubuwa da yawa da yana na bajinta na a zo a gani a musulunci, wadda insha Allah idan gabar jawabi ta iso kansa za a ji. Daga cikin ƴaƴan sayyidina Abubakar As-Siddiq akwai Abdullahi ibn Abi Bakr, murure da sunayen wannan Abdurrahman, wannan kuma Abdullahi. Me hikimar da yasa ya sa wa sunansa Abd dinnan? Saboda ya zo a riwaya ta hadisi ingantacciya, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi alheri daga cikin sunannaki sune sunannakin da aka fara su da Abdu. Kamar in mutum zai sa suna wa ɗansa, to yana da kyau ya lura da wannan Abdullahi, Abdurrahman, Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdul Salam, Abdul Musawwir, Abdul Muhaimin, da dai sauransu, waɗannan su ne mafi alkhairi a cikin sunan nake. To wannan Abdullahi ibn Abi Bakr yana cikin yayan Sayyidina Abu Bakr, shi ne mutumin da wato yayi kokari sosai ya taimaka Abu Bakr wajen hijira. Lokacin Sayyidina Abu Bakr ya hijira daga Makka zuwa Madina tare da manzon Allah sansam, shi ne yaron da yake zuwa yake samo musu labarai a garin Makka, zai yi ne a garin Makka yana jiwa labarin yaya kokarin da ake na cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi da sahabbansa, da kuma cutar da shi musamman da ake so a yi da Sayyidina Abu Bakr lokacin da su hijira. To shi yake zuwa ya zo ba su labari cewa ku yi kaza ku yi kaza, yake tare da su a kogo da suka boya. Wannan ya taimaka kwarai, su har yanzu yana cikin yaran da ake rubuta cewa sun yi kokari sosai wajen taimakon manzon Allah a lokacin hijirarsa daga Makka zuwa Madina. Allah ya ji kan Abdurrahman ibn Abu Bakr kuma Allah ya kyautata masa. Daga cikin ƴaƴan Sayyidina Abu Bakr akwai Muhammad ibn Abi Bakr. Muhammad ibn Abi Bakr mana wanda yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato takwara kenan, yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama takwara saboda kauna da yake wa manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallama, da kuma wato sarakutar da yake da ita da annabi sallallahu alaihi wasallama, da cewa manzon Allah ya aure yarsa amma sai da ya masa takwara. Shi wannan Muhammad shi ne dan gidan Asma bint Umais, dan gidan Asma bint Umais. Allah ya yarda da ita. An haife shi a shekarar Hajjatul Wada, shekarar hajjin ban kwana. Kuma shi Muhammad ibn Abi Bakr yana cikin wato samari na Qurayshawa. An taba ba shi shugabancin Masar, ya rike shugabancin Masar, a can ma aka kashe shi. Shin ƴaƴan Abu Bakr mata akwai Asma bint Abi Bakr As-Siddiq, ita ce zatun nitaqain. Wannan Asma bint Abi Bakr ta shahara kwarai, wanda ake mata alkunya da zatun nitaqain, ita ce da take da zani ta yaga shi gida biyu, take kulle daya, take sa abinci, take kai wasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da Abubakar lokacin da suka hijira zuwa garin Madina. To shi yasa aka samu ta wannan suna din. Kuma ta girmi nana Aisha, yar nana Aisha ce, ba kanwa take ga nana Aisha ko sa'ar ta ba. Kuma wannan suna na zatun nitaqaini manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya sa mata. Wanga suna ne mai kima, suna ne mai daraja kenan, saboda ta yi wa manzon Allah da babanta ta yi musu sufura, ana abinda ake sa abinci a ciki ta kai musu, ta ɗaure ta kai musu. Allah ya daidaita. Idan ba a gane ba, wannan Asma'u din ita ce matar Az-Zubair bin al-Awwam. Az-Zubair ibn al-Awwam ɗaya daga cikin mutane goma nan da Allah ya yi musu albishir ko ka ce alkawari da gidan aljanna. Ta yi hijira zuwa Madina tana da cikin ɗanta Abdullahi ibn al-Zubair, babban sahabi sananne mashhuri. Abdullahi ibn al-Zubair wanda da shi ne na Aisha ta yi masa alkunya, ta ce alkunyata Abdullahi ibn Zubair, ta haife shi bayan hijira. Abun mamaki, wannan Abdullahi ibn Zubair dan gidan nana Asma shine yaro na farko da aka fara haifa a cikin musulunci bayan hijira annabi daga Makka zuwa Madina. Ko da za a tambaye ka watar wani yaro ne aka fara haifa a cikin musulunci, annabi yana yin hijira yana komawa Madina, ba aka haifa shi ne wannan yaro Abdullahi ibn Zubair jikan sayyidina Abu Bakar kenan Abdullah ibn Zubair jikan sayyidina Abu Bakar kenan Na'am abun mamaki malamai suna cewa ya dade a duniya insha Allah ya kai shekara kusan 100 Abdullah ibn Zubair amma abun mamaki babu abin da ya canja a hankalinsa ko tunaninsa bai irin rikicin tsufan nan ba Allah ya tsare shi to ba ma wannan bane ya koyan uwana kadai daidai da hakorinsa bai taba faduwa ba aka ce wala mai sufut la husin kaduwa mutum yana shekara 100 amma wallahi hakorinsa bai taba faduwa ba Allahu akbar Allahu akbar kuma yana da riwayoyi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana da riwayoyi daga Nana'isha ya'yan ita wannan Nana Asma'u yar wannan Nana Aisha da cewa mun karanta da ku satin da ya gabata cewa ba wasu daya da Nana Aisha ba iyayensu daban so ya'yanta akwai Abdullahi ita wannan Asma'u akwai Urwa da sauransu Allah ya mata rasuwa a Makka a shekara ta 73 Nana Aisha ta riga ta rasuwa saboda Nana Aisha ta rasu a shekara ta 64 ne kamar yadda malami suka faɗa cikin ƴaƴan Sayyidina Abu Bakar akwai Aisha Ummul Mu'minin As-Siddiqa binti As-Siddiq ita wannan Aisha annabi ya aure ta tana da shekara 6 ya jama'a kuma ya tare da ita tana da shekara 9 an yi angwancin ta sosai a watan Shawwal Nana Aisha ita ce mata da tafi kowa ilimi a duniya zalika fadlullahi yu'tihi man yasha kuma yar gidan sayyidina Abu Bakar ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata alkunya ya sa mata ummu abdullah Allahu akbar annabi yana son Nana Aisha yana kaunarta yar gidan Abu Bakar kenan a cikin hadisin abdullah ibn amr an tambaye manzo Allah aka ce a duniya ba ka fa kauna ce Aisha amma za fa yace babanta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq so ba tarihin Aisha za mu tunda duk wannan mun karanta a baya amma dai ina son nuna mana cikin arzikin da Allah ya wa Sayyidina Abu Bakar akwai ƴaƴa mata daga cikin su akwai Aisha kuma kun san matsayi da daraja na Aisha a duniya gaba daya ba wai a Kano kadai ba daga cikin ƴaƴan Sayyidina Abu Bakar akwai wata da ake cewa ta Ummu Kulsum bint Abi Bakr Ummu Kulsum binti Abi Bakr mahaifiyarta kuma ita ce Habiba binti Kharija Allahu akbar manzo Allah kawai Sayyidina Abu Bakar wato a matsayinsa na mabiyin manzo Allah kuma abokin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kokari ya dabbaka hadisin da manzo Allah yake cewa tanakahu tanasalu wai aure ku samu tsatso da zuri'a da yawa bisa ku yake da ƴaƴa Allah ya masa rahama ba kamar yanzu irin wannan zamani da mutane suka wayi gari ƴaƴa ma ba su san su ba ana kin su ana gaba da su Allah ya raba mu da wannan fitina so wannan kenan wadannan dukan su ƴaƴa ne ga Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar mutum ne mai daraja mutum ne mai matsayi mutum ne mai kima a cikin al'ummarsa bayan wannan akwai abubuwa masu muhimmanci da ya kamata musulmi su lura da shi na farko malamai sun faɗi abubuwa na yabo gashi Abubakar Abubakar aka ce shine sayyidu saddiqin me ake nufi da sayyidu saddiqina shugaban dukkan saddiqai a kaida a duk cikin halittar ubangiji ba wanda kai annabawa daga annabawa sai siddiqai daga siddiqai sai shahidai daga su kuma sai salihai kowane annabi yana da siddiqi siddiqin wannan al'umma shine sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar ana cewa shine khairus salihin ba'da al-anbiya wal mursalin duk cikin annabawa da manzanni babu wanda yafi Abubakar shine mafi alkhairi cikin salihai afwan duk cikin manzanni duk cikin sahabbai afwan duk cikin sahabbai ba wanda yake Abubakar asaliyanci dai hadisi ya tabbata sahihi aka ce da za auna imanin sayyidina Abubakar a auna imanin mutanen duniya gabaki daya to wallahi la raja imanu Abi Bakar da imanin sayyidina Abubakar shine zai rinjaye sayyidina Abubakar shine shugaban al'umma gabaki daya bayan annabawa bayan annabawa da manzanni babu wani dan adam da yake da daraja da kima irin sayyidina Abubakar a duniya musulunci amma kuma duk sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bada shike gaba da kansu sun sani aka ce ko zuwa Abubakar yana zuwa wuri sai ga wuri ya samu natsuwa malam saboda dattijo ya iso shine fa mutumin da manzo Allah yake cewa law kuntu muttakhidan khalilan latakhastu Abu Bakr da ni zan rike wani badadi halili wallahi da na rike Abubakar lakin akhi wa sahibi annabi yake fada sai dai sina Abubakar dan uwana ne kuma sina Abubakar sahibi na ne inji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai faɗi kowa ba sai ya faɗi shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi Abubakar saboda matsayi da ɗaukaka irin nasa wannan bawan Allah wannan dattijo Allah ya bashi ɗaukaka ƙwarai da gaskiya samu matsayi na abin a duba a gani manzon Allah ya faɗa a wata riwaya اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر روايه ان كانت شيخ عبد الله ce kuyi koyi da wadanda suka biyo bayan annabi musulmi kuyi koyi da wadanda suka biyo bayan annabi annabin sai ya ce sune Abu Bakar da Umar wadannan su aka ce mu yi koyi da su mu girmama su mu mutunta su mu kimanta su mu kamba masu mu ɗaukaka su mu tsare darajar su mu faɗi alheri a kansu kada mu faɗi sharri a kansu don ku su ne manya a duniya da manzon Allah ya ba su matsayi da daraja girmama Abubakar girmama manzon Allah ne girma ma sayyidina Umar ibn al-Khattab girma manzon Allah ne dan dukan su surukan manzon Allah ne kuma abokanan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam abun alfahari ne ka sawa danka suna Abubakar abun alfahari ne ka sawa danka Umarul Faruq dan yayi koyi da Umar Allah sa ya zama irin na Umar Allah ya kara musu daraja da matsayi da daukaka Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu da kansa yayin da wani dan sa Muhammad ibn al-Hanafiyya ya tambaye shi yace ayyun nas khair ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace ya baba na wani mutum ne fa kowanne alheri bayan annabi ne kam waye fa kowa alheri bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aliyu aliyu fa aliyu da kansa yace Abu Bakr in dai wanda yafi kowa alheri ne bayan annabi in ji aliyu yace sai na Abu Bakr ne Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan magana ce mai tsada kwarai da gaske malamai suna cewa inna lil imani buyut wa lin nifaqi buyut imani yana da gidaje munafurci ma yana da gidaje fa baitu abi bakr min buyutil imani min al muhajirin gidan sayyidina Abu Bakr insha Allah yana daga cikin gidanin imani cikin al muhajirun me yasa ya samu wannan matsayi saboda ya kare kansa da mutuncin da darajarsa kuma Allah ya bashi duk Quraishawa shine zababbe a cikin su bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a tarihi sukan zo gidansa su nemi taimako a gurinsa ko dai taimakon abinci ko taimakon kuɗi rajul sakhi منذ الجاهليه mutum ne wanda yake mai kyauta ko da lokacin jahiliya kana min khiyari quraish kuma ana neman taimakon su kuma shine wadanda suke ake shawara su ne manya سيد في الإسلام وسيد في الجاهلية أقول أبوان دعو بكر يا شهر دسو الدنيا أنسان دشي أنش يا شهر متني ودي كينا دو متقر إلمي نسان دنگان تكا ينا دا علم القيافة دا يا غنك دي چه كي وانا نواني نجي كواني لكم كنا دنگان تكا دا جدان سواني ba wai tsafi ba Allah kiyaye amma ilimi ne yana da abubuwan da Allah ya sanar da shi ya abun nan ya samu wannan matsayi sannan yana labari sosai akan labaran larabawa irin yaƙuƙan larabawa da al'adunsu duk ya sani jama'a musulmi kada ku manta kuna tare da ni da mu a wannan gidan radio mai albarka na Dala FM wanda muke kawo muku shirin rayuwa a barkoki fatan mu mutane su ji abin da ake faɗa kuma a ilmance su dauka sai yake da shi sai da Abubakar kada ku manta da matsayinsa na cewa shi babban dan kasuwa ne babu cin karo ka zama mai addini kuma ka zama dan kasuwa babu cin karo babu cin karo ka zama malami mai karantarwa kuma ka zama dan kasuwa babu cin karo ba cin karo ki zama malama ko ki zama yar boko kuma ki zama kina da ilimin addini babu cin karo rashin wayewa ne mutum ya ce wai ba zai iya haɗa wannan abubuwa guda biyu ba so sai na Abubakar yana gashi malami gashi jagora gashi imam amma kuma tajir ne yana kasuwanci kwarai da gaske Allah ya ji kan sayyidina Abubakar sannan kuma shi mutum ne da ya shahara da haɗa kan mutane ba da raba kan mutane ba kamar yadda ya zo kuma a riwaya sayyidina Abu Bakar bai taɓa shan giya ba a rayuwarsa don maimaita wannan bai taɓa shan giya ba ya zo a riwaya cewar sayyidina Abu Bakar yana faɗa cewa wallahi ko a jahiliya ya haramta wa kansa ya sha giya fil jahiliya qabla al-islam ya jama'a a cikin jahiliya kafin musulunci ya zo sai na Abubakar ya ce wa kansa shi haram ne shagiya ba zai shagiya ba baya santa ashe wata ajiya ce babba Allah yi awar falam yashrabha fi jahiliyatin wala fi islam da wani bai sha ta ba a jahiliya ba bai sha ta ballanta a cikin musulunci sha sanna Abubakar a tarihin sa bai taba yi wa gunki sujada ba gunki da ya sun kuya wasu gunki sujada bai taba yi ba Allahu akbar Allah ya karramta shi sai a cikin sabai da Allah ba su wannan matsayi da daraja yace lokacin da girma ya zo min babana Abu Quhafa ya tafi da ya rike hannuna muka tafi zuwa wajen wani mayaudari mai cuta da wani gunki yace sai babana sai yace ne waɗannan fa su ne allolinka sai Abu Bakar yace to bari in roƙe shin gani tunda Allah ne ko zai ba ni wani abu Abubakar ce sai na kusanci wannan gunkin sai na ji shi ba na jin daɗi ne da Allah ka taimaka mun ka yaye mun abu kaza wani ciwo da yake damuna ko kula shi bai ba ya ce inni arin faksini ko faksini da Allah ba ni da sutura ka ba ni sutura ya kai gunki Abubakar ce falam yujibni sai na sake ce da shi sai na ce da shi banda sura ka sarsar da ni bai ba shi yasa ba to wannan takaici shi ne abin da mu ce a kan sayyidina Abubakar Allah masa rahama saboda yanayi na lokaci kuma akwai tambayoyi da ɗan uwa mallam Adam zai miƙo don mu amsa su muna fatan Allah ya sa mana albarka cikin abin da muka faɗa abin da muka yi ne ya Allah ba mu lada na kuskure Allah ya ranwata mana sai gare kuma mu saurara tambayoyi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
mai sauraro shirin rayuwa a barkoyi kake saurara wanda yake zo maka daga nan gidan radion Dala FM ne zamani akan mita 88.5 zagon FM kuma kamar yadda muke faɗa tun a farkon shirin akwai lambar waya da za a turo mana da rubutaccen sako domin tambaya ko neman wani ƙarin bayani lambar waya ita ce 0508-582-6666 wannan ita ce lambar da za a turo mana da rubutaccen sako domin tambaya ko neman wani ƙarin bayani wannan mai sakon na farko yake cewa salam malam ina maka fatan alkhairi da fatan kuma kana nan lafiya malam ina da aure kuma matata babanta ya ce min naje na neme ta da aure bayan naje na neme ta kuma na sanar da iyaye na suka amince min da na aure ta to tunda aka bani ita sai nake ganin harkoki na na kasuwanci suna ja da baya har ta kai ta kawo da muka yi auren ina da motoci guda biyu na kaina na hawa amma tunda muka yi auren duka sun bi sun kare duk nayi hatsari da su duka biyu ko ɗaya yanzu bani da ita kuma wallahi yanzu bana son matar ko kadan malam ina mafita sako daga Idris Kwames mai waya kofar waika
to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah dan uwa mallam Idris tambayar ka ta iso akwai abubuwan da suke faruwa kamar haka na farko dukkan mutum musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana idan zamu aikata wani abu ko menene shi muyi istikhara ina jin a cikin shirin nan mun sha yin bayani akan addu'ar istikhara addu'ar da ake bawa Allah tabaaraka wa ta'ala zabi akan duk abin da mutum zai gudanar wannan na baka shawara ne nan gaba in zaka gabatar da wani abu to yana da kyau ka rinka bawa Allah zabi a cikin duk abin da zaka gabatar na biyu kuma ka sani cewa shi dan adam a karan kansa bai isa ya daga ka ko ya sauke ka ba bai isa ya baka arziki ko ya dora ma talauci ba bai isa ya sa maka cuta ko ya baka lafiya ba, amma yana iya zamantowa sababi. To anan gurin abin da ya kamata ka lura shine kada ka dora samunka da rashinka akan matarka cewa yanzu ka samu kariyar arziki ko ka samu matsala saboda matarka ne. Kaga anan gurin gaibu ne, baka da hujja, baka da dalili da ka dogara da shi dangane da wannan wato tunani naka. Kamata ai ka tsaya ka duba ka gani shin meye sababin da yasa dukiyar taka tayi kasa, meye sababin da yasa jarin naka yayi kasa, meye wataƙila ko akwai matsala ta kasuwanci da ta same ka bai shafi ita matar ba, wataƙila akwai wani dalili wanda yake ni ba lalle bane na iya sanin sa sai in kai bayani dalla dalla. To anan gurin ni fatawar da nake baka shine ka ci gaba da addu'a, ka ci gaba da roƙon Allah, ka ci gaba da neman taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin dukkan abubuwan da kake gabatarwa kuma rayuwarka gaba daya. Sannan kada ka dora cewa matarka ne. Yanzu misali idan muka baka fatawa muka ce ka rabu da wannan matar taka kuma ka zo ka rabu da ita, ka je kuma ka auro wata bata je canja zani ba, haka din bai ainihin wato sa ka samu arziki ko ka samu wadata ko ka samu kaza kaza din ba, to shi kuma sai mu ce ita ma waccan matar ce. To kaga gaskiya wannan ba dalili bane, kuma bai kamata a canfa ita matar ba, kada a canfa matar. Ka san akwai canfa canfa da mutane suke yi, idan mutun ya auri mace gajera kaza, in ya auri mace doguwa kaza, in mace ya auri mace mai farar kafa kaza, in mutun ya auri mace karfa kaza, in yayi irin wannan abubuwan da mutane da suke ta fada suke yi wanda bai da dalili a shari'a. So anan gurin ina baka shawara kai hakuri tunda dai ba sata take maka ba, kuma baka da hujja karara. Abin da yasa nake tamaimita maka hakuri, babu dalili karara da za a iya cewa wannan matan ne, babu dalili. Wataƙila dalilin daga gare ka ne, wataƙila sihiri akai maka baka sani ba. So anan shawara ta shine ka dada ainihin wato turo wato ko lambar waya kaga shi dan uwa mallam Adamu wanda ake turo masa tambayoyi ta nan gurin, ka bada lambar wayarka insha Allah ta'ala sai ya kokari ya hada ka da ni, ka zo mu zauna mu tattauna da kai sai mu baka shawarwari da addu'o'i da za su taimaka maka akan wannan insha Allah. Wallahu alam.
Sai mai wannan sakon da yake cewa assalamu alaikum mallam, fatan alkhairi a gare ka, Allah ya maida kai gida lafiya. Mallam da Allah ka yi nasiha akan irin iyayen nan da suke so ƴaƴansu lalle sai sun aure mai kuɗi. Sako daga Muhammad Sabo Garku.
Wannan gaskiya da yawa ana samun iyaye da suke da irin wannan akida din, mutum yazo ya aje yarsa ya maida ita kadara, ya maida ita jari, ya maida ita shago, ya maida ita wurin samun kuɗi. Allah ya hore ana ta samun wato mazaje suna ta zuwa waɗanda ya kamata ta aura, to amma ba za a bata dama ta aura ba saboda ana wani buri, ana neman kuɗi ko ana neman wani wato matsayi ko wata daukaka ko na makamancin wannan. So tsakani da Allah magana ta gaskiya, annabi ya gaya mana wa ya kamata mu aurar da ƴaƴanmu gare shi. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Idan yazo muku wanda kuka yadda da addinin sa, kuka yadda da dabi'ar sa, to ku auren masa da ƴarku, in ba ku yi haka ba kuma za a samu fitina a bayan ƙasa da kuma fasadi mai girman gaske. So ashe yin auren da manufar a samu kuɗi ba manufa ce mai kyau ba. Wallahu a'lam.
Wannan sakon yake cewa salam mallam, Allah ya maida kai gida lafiya, tambaya ta anan ita ce shin wai da gaske ne duk wanda baya son sayyidina Abubakar musuluncin sa bai cika ba, Allah ya kara lafiya.
Hakikanin gaskiya na soshi na Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun yi bayani akan falalar sayyidina Abubakar kamar yadda a karatu da ya gabata. Kusan ina jin wata biyu muka yi muna ta magana akan sayyidina Abubakar, ayoyi da Qur'ani da maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallama da maganganun magabata na ƙwarai. Abubakar mutum ne da falalarsa tabbata daga maganar Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan kuma dukkan malamai na duniya na kirki duk sun yabi sayyidina Abubakar. Mutumin kirki ne, mutum ne wato babban abokin Annabi ne sallallahu alaihi wasallama. To sai wani kuma yanzu yazo yana zagin sa, ko kuma yazo yana sukan sa, ko kuma yazo yana fadin maganganu akan sa. Kaga ai wannan tabbas imanin sa bai cika ba, musuluncin sa bai cika ba, haka malamai suka fada. So ya kamata ai taka tsantsan a kiyaye baki dangane da taba mutanen da suke suna kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda duniya ta shaida cewa ɗan uwansa ne, abokanansa ne, suna tare da shi. So Qur'ani ne duk wanda ya ce Abubakar bai da falala ko ya zage shi ko ya faɗo na bakansa, to ai ya soki Qur'ani ne, kuma ya soki hadisan Annabi ne sallallahu alaihi wasallama. To kuma sukan Qur'ani da sukan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama, wannan ai tauye imanin mutum ne in ma bai fitar da shi daga musulunci ba. So ya kamata ai taka tsantsan a kiyaye. Allah ya kara mana son sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa gaba daya.
sai bi wannan sakon na gaba da yake cewa malam barka da warhaka tambaya ta anan ita ce ina yawan fitar da wani ruwa a jikina idan ina zaune wata rana har ina sallah ruwan yana fita to malam yaya zan yi domin ina yawan yin hakan salam malam ka huta lafiya
to dan uwa ban sani ba ko mace ne ko namiji mai yin tambayan ba a bayyana ba idan mata ne sha'anin su daban ne in kuma maza ne to shi ma din haka to amma bari mu dauka duka bangarorin ne guda biyu na farko dai mai tambayan na ba shawara ya je ga likita likita shine zai iya tantance mai bayyana maka wannan ruwan na menene wataƙila ko wani infection ne wata larura ko wani cuta ce ta same ka kake zubar da wani ruwa to kuma barin sa yana gudana din ba tare da an je likitoci sun tsayar da shi ko sun baka magani ba akwai hadari a rayuwarka gaskiya na biyu akwai ruwa da mata suke fitarwa na sha'awa kamar misalin wani lokacin mace da tayi tunani ko tayi sha'awa sai ta fitar da ko mazi ko na makamancin wannan to shi wannan ba zai cutar ba a addini ba zai ainihin wato ba zai sa sai tayi wanka ba dan akwai wata wadda kwanan nan ta yi mun tambaya cewa haka din yana samun ta amma kullum sai tayi wanka wannan babu dalilin da zai sa ayi wanka sai dai idan da alwala to gaskiya sai an jaddada ita alwalar Allahumma illa sai dai in yayi yawan da kuma yawaita yin alwala din zai iya cutarwa amma dai da an je wurin likita ya gane wani ruwa ne idan ya fadi wani irin ruwa ne sai ai fatawa akai zai fi kyau kwarai da gaske Allah ya gane da mu
sai mi wannan sakon da yake ce assalamu alaikum malam da Allah ayi kira ga iyayen nan waɗanda suke yawan katsalandan a cikin wasu harkoki na ƴaƴansu misali kaji uwa tana tambayar danta kana jin dadin jima'i da matarka
subhanallahi yanzu dama ana yin haka ai ko wannan abu akwai abin mamaki kwarai da gaske Allah ya sauke wace irin uwa ce wannan haka take da ainihin wato karfin gwiwa da bushewar ido da za ta iya samun danta ta tambaye shi cewa wai yana jin dadin jima'i da iyalinsa wal iyazu billah me ya kai ki yake baiwa Allah to shi yasa gaskiya wannan lokacin tambayoyin nan suna da amfani kwarai kwarai da gaske ta yanda suna fito da wasu dabi'u da halaye na mutane da suke aikata wanda yake ya saba shari'a gaskiya so a hakikanin gaskiya uwa ko uba ba ta da haƙƙin da za ta shiga cikin harkar wato iyalin danta kuma harka irin wannan na sirri abin da ya shafi harkar saduwa ai wani abu ne na sirri rufe shi ake boye shi ake ai ba a bayyanawa ga kowa yi ma inde ba larura mutun ya samu ko ciwo ko wata matsala ba ai bai zuwa ya je bayyana so gaskiya wannan shiga sharo ne ba shanu mutun ya zo ya shiga abin da bai shafe shi ba kuma shari'ar musulunci ta hana mu munin kayin katsalandan a cikin abin da bai shafe mu ba dan gaskiya wannan bai shafe ki ba yake uwa wannan bai shafe ka ba ya kai uba kuma wannan zai iya taba mutuncin mutun ya taba kimar mutun to yanzu misalin sai dan naki sai yace miki yana jin dadin saduwa da matarsa to sai me kika karu da shi ke kuma to ko kuma in yace miki baya jin dadin saduwa da ita sai ki ziga shi sai ya sake ta kenan yanzu ke uwa zaki ji dadin wani yazo ya tambaya cewa mai gidanki saduwar da yake da ke yana jin dadi ko baya ji zaki ji dadi idan ba zaki ji dadi ba magana ce mai nauyi to bai kamata kuma ki yi shi ko ki yi maganar akan wani ba kuma musamman a ce da naki to wannan gaskiya ba daidai bane kuma da nan nake so in ji hankalin mutane wasu mutane suna da matsala yanzu misali mutum zai je alakar aure da iyalinsa wallahi a gurin mai shayi mallam adam zai zo yana ba da labari gurin mai shayi zai zo yana ba da labari
misali irin samarin nan ne waɗanda suka yi saban aure sun fi irin wanda zaka ji mutum ya zo yana ba da labarin iyalinsa yanda yake kwanciya da wansu irin matasa wanda suke da aure na zamani haka
wal iyazu billahi to kaga wannan gaskiya abun kunya ne kuma rashin mutunci ne bai kamata ba manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi hasan Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta hadisin cewa yana daga cikin mafiya sharri a cikin mutane mutumin da zai zo ya sadu da iyalinsa su sadu da juna wa shigari mutum ya zo yana yada labari yana yada sirrin abin da ya faru a tsakaninsu so wannan ba daidai bane kuma mata ya kamata ku rinka jan kunnan mazajenku kuma din kuma matan a ja muku ne dan akwai matan da su ma kuma da kawayensu suna yi kaga mata in sun shiga daki su ya so barnar da suke malam ta wuce hankali wallahi dan wata matar yar batsa ce ta fitar hankali batsar da take yi wallahi namiji ma bai zai ba wanda wannan ya saba wa kaida ta hankali da tunani duk inda aka samu ya mace a shari'a dai ta musulunci to ana tsammanta mata kunya da kamewa so dukkan mu gaba ɗaya bangarorin guda biyu ya kamata mu ji tsoron Allah mu kiyaye wannan ba mutunci bane ba kima bane ko kuma kaga kishiya da kishiya ba suna haduwa suna magana da junansu dangane da abin da mai gidansu yake musu wannan wani irin abu ne don Allah wannan wani irin rashin kamata ne wannan bai dace ba kuma duk mutumin da yake ya aure mace tana da irin wannan dabi'a din to gaskiya ya kokari ya gyara ta dan ko ya aje mafi sharrin halitta a tattare da shi haka annabi ya faɗa duk matar da take da miji yake da wannan dabi'ar yazo su sadu da juna ya fita kasuwa ya je ba da labarin irin yadda yake saduwa da ita ko dadin da yake ji da ita ko rashin jin dadi wannan rashin kirki ne kuma ya saba wa addini ya saba wa kunya ya saba wa kamala ya saba wa mutunci ya saba wa sanin ya kamata so gaskiya bai kamata ba ya kamata ai kokari a gyara wadannan Allah gyara mana halin mu
amin sai wannan sakon na gaba da yake cewa assalamu alaikum malam dan Allah ina son ka taimaka min da addu'a Allah ya bani miji nagari domin na samu ne aure dan ina bukata auren samarin mu har yanzu babu wanda yazo kuma bana son nayi zina ka huta lafiya
Allah madaukin sarki muke roko ya taimake ki wannan kamewa da kike da ita Allah ya agaza miki ya sare miki ya kuma rufa miki asiri ya baki ikon yin aure ki samu miji na kware gaskiya ƴan uwana wani lokacin abin da yake sa mata ba sa samun mazan aure ba wai babu wanda za su yi auren bane akwai amma an tsananta auren ne bukatun auren sun yi yawa idan mutum yazo yana neman yarinya aure sai a zo a ta kawo mai wasu sharuɗa da dokoki na banza wanda ba su da asali a addinin musulunci ba su da masakada ba su da wurin zama ba kawo kudin kaza ba da kudin aure ba da kudin zance ba da kudin gaisuwar iyaye da kakanni ba da kudin kaza ba da kudin kaza wannan fa duka gaskiya ba addini bane yanzu a garin nan in zakai aure wai dole sai ka kai kudin aure wannan kudin auren kuma ba aya ba hadisi ba maganar malamai akai ra'ayi ne da gargajiya tsagwaro shi yasa wasu jihohin ma anan Najeriya zaka ba abiya da kudin gaisuwa da kudin wane ne da kudin wane ne abun mamaki wallahi naje nemar wani dan uwa aure a wani gari ya bani kudi yace aje akai to ni dai ban san kudin meye ba da muka je muka gaisa da sulkan muka gaisa na dauki kudi na bayar sai shi sulkin sai yake cewa ai sai an yi bayani wannan kudin na menene kudin gaisuwa ne ko kudin na gani ina so ko kudin zance ko kuma kudin saka rana ko kuma kudin kaza nace subhanallah nace to ni a aqida ta a fahimta ta duk waɗannan kudade da ake barawa ba su da asali a addini ba su da wurin zama kuma ni a wuri na bai kamata a bayar da su ba sai dai kawai al'ada an zo ana ta karban kudin mutane so ni ban san ko kudin meye ba so abun mamaki ana bani labari cewa akwai auren da ma ake fasa yin sa saboda ba a bada wannan kudaden ba so wannan yakan takure samari ya hana su yin auren sai su ga ƴan matan amma ba za su auru ba so da Allah iyaye mu ji tsoron Allah tunda ana sauraron malamai a kafafun watsa labarai suna fadakarwa ayi kokari a rage wannan abinda shari'a ta ba da dama idan mutum zai aure fa shine sadaki shine ya zama wajibi ya bayar sadaki shine ya zama tilas shine yake da nassi akai duk sauran abubuwa da ku gani wallahi wannan ba abu ne wanda yake yana da tushe ba al'ada dai suna yi akwai ihsani akwai kyautatawa mutum zai iya kyautatawa yarin ne da yake so ya aura shari'a bata rufe kofar kyautatawa ba kamar yanzu misalin kayan aure da mutum zai aure yarinya a matsayin ta na amarya zai mata sababbin kaya wannan ba laifi zai yi mata amma kada a shartanta masa a ce dole ne sai ya kawo atamfa guda 100 sai ya kawo kaza guda 50 sai ya kawo takalmi guda 45 sai ya kawo sarka guda kaza wani yazo zai aure yarinya ita ta yi masa list yanzu ƴan mata su suke maka list kaza da kaza da kaza da kaza za a yi kuma idan baka da shi baka hada kayan laifin nan ba auren ma bai yiwu ba sai ai ta jira shekaru ana jiran kayan laifi saboda baka gama hadawa ba ayi abin da ya sawwaka su ƴar uwata idan kina cikin matan da suke da wannan burace-buracen to ki ji tsoron Allah ki kiyaye ki kuma gyara dan yin haka din ba daidai bane sannan kuma akwai dabi'u kaga mace ta zauna ba ta yin karatu la na addini wala na zamani wannan yana rage darajar mace gaskiya ba wanda zai waiwaice ki abinda yake daga darajar mace yake kimanta ta shine ya zama tana da karatu na addini a matakin farko sannan karatun zamani ya zama to wayayya ce ki miji zai iya aurar ki zai iya miki text message ke iya karantawa ke ma inda larura gida zaki iya masa kaza, zai iya turo miki da email zaki a karanta, zai iya miki kaza, wannan yana karawa mace kima da quality. Sannan kuma karatun addini, zai aure ki, ya san in ya aure ki koda baya nan zaki tarbiyantar masa da ƴaƴansa a bisa ainihin wato tarbiya ta musulunci. Kina da ilimin da zaki iya kara ƴaƴansa karatu, kin san ya kamata kina iya karanta hadisi, an ja miki aya aka fassara miki, kina iya fahimta, kina iya ganewa, to wannan yana karawa mace kima da daraja, kaga tana samun manima. To amma mace ta zama dinkin la addini wala bokon babu, to wannan gaskiya zai sa ta zauna ba tare ta samu manemi da wuri ba. Bayan wannan kuma rashin tsafta da kazanta ta masifa, akwai kazaman mata marasa kimtsi waɗanda ba su san me suke ba ma a rayuwarsu. Kaga yarinya ta girma ta zama budurwa, amma wallahi yanda kaga daga kabari ta fito haka za ganta, ba ta da kimtsi, ba ta da tsari. Kawayenta sun san kazama ce, makotanta sun san kazama ce. In an ganta ma, duba dai yadda ake kallon mata a dada maimaita a kalle su ƴan mata. Misali dada cewa wannan ba shari'a bane, ba addini bane, ba daidai bane, amma wallahi wata in ka ganta ma sai ka dada kau da kai, ba za ta gano ba. So waɗannan kaɗan ne daga cikin dalilai da suke sa maza su guji mata ba sa zuwa da burin tsiya da ainihin wato ra'ayi na riƙau, da kuma ainihin wato wani lokacin yanayin gidanku, tarbiyyar gidanku. In yarinya ba ta da tarbiyya, za ga kowa gudun ta yake yi. Ko mutumin banza ne a yanzu a wannan zamani, ya fi son ya samu yarinya mai addini, ya fi son ya samu yarinya mai tarbiyya, ya fi son ya samu yarinya da ta san ya kamata. So ki yi kokari ki duba a wani ajin kike. Sannan kuma ba laifi za ki iya ki turo da, kamar yadda ke wannan tambayan, ki turo da lambar wayar ki ga shi dan uwa Mallam Adam. Insha Allahu ta'ala, an samu wani ɗalibin ilimi mai saukin sha'ani, ke ma kina da saukin sha'ani, sai a hada ku in Allah ya yarda. Bayan an yi bincike a kanki, an tabbatar da kimar ki da darajar ki, ki turo masa da lambar wayar ki, sai ki bayani, ki ce ke ce wance wance da kike tambaya. Idan ya kawo lambar waya kuma za a duba a gawa, ko Allah zai kawo wanda za a hada ki da shi. To kar kuma mutane ku zo ku ta turo mana lambobin waya. Yanzu samari suna nan suna saurara, wani yaji an ce ga yarinya tana neman mijin aure, a zo a takura maka Mallam Adam da wayoyi da abin nan. Ka san akwai wasu su kuma daman da sun ji maganar mata, to jikinsu rawa yake yi. So ya kamata a yi kokari a kula da mutunci, a kula da kima. Allah Ubangiji ya auren mana da ƴaƴanmu, Allah kuma ya bamu tarbiyya ta ƙwarai, Allah ya datar da mu.
Sai wannan sakon na gaba da yake cewa mallam, da Allah a yi nasiha akan iyaye mata, musamman abin da ya faru mu akan mu mahaifiyarmu tun muna ƙanana. Kullum koya ƙanƙantar laifi yake sai ta dinga tsine mana gaba ɗayan mu, hatta akwai ƙanina da koya ya dan aikata wani abu ta dinga tsine masa kenan. Har hakan yaron yana girma ya fara shaye-shaye, ce ya damu kowa unguwa, ba ma shi ba, hatta ƴan uwanmu ma mata su ma abin ba kyale su ba. To dan haka, dan Allah mallam, nake so ka yi kira akan iyaye maza, idan za su aure su dinga duba tarbiyyar gidansu yarinya, inda muga abin da ya faru a kan mu.
To yanzu wannan subhanallahi abin mamaki, ka duba wani coincidence da Turawa suke faɗa, wani dacewa. Yanzu kaga wannan ya ce fa take ba da shawara cewa duk wanda zai aure yayi taka tsantsan kada ya auri mace mai dabi'a irin na uwarsu. Wannan ya ce fa take fadin wannan. Kaga ashe ya kamata mata su ji tsoron Allah, su zama suna da halaye da dabi'u na ƙwarai. Wannan tsinuwa Allah ya tsine maka kaza, Allah ya la'ance ka da mata kuke da shi. Dama annabi ya faɗa dalilin da yasa kuke da yawa a wutar jahannama. Annabi ya ce an nuna mu wutar jahannama, naga waɗanda suka fi kowa yawa a cikinta mata ne da masu kuɗi da ba sa ba da haƙƙin Allah. Mata da masu kuɗi da ba sa ba da haƙƙin Allah su suka fi kowa yawa a jahannama, da su ake cika jahannama. Manzo Allah ya ce cikin dalilin da yasa aka jefa mata ɗin shine, yace tuksirna la'ana wa takfurna lashir, kuna yawanta la'anta. Wannan la'anta tsinuwa ɗin, to yana sabbaba muku zama a jahannama, da butulcewa abokin zama shekarar shekaru. Mutum yana zaune da matarsa, yana taimaka mata, yana ɗaukar nauyinta, cinta da shanta, lafiyarta, mu'amalarta, cikinta, haihuwarta, zirga-zirgarta, ba ita kaɗai ba da ƴan uwanta da danginta, komai na rayuwarta shi yake mata. Kamar yadda mu yanzu haka yake a addinin musulunci da al'adarmu gabaki ɗaya, namiji shi yake ɗaukar nauyin mata. Amma wallahi wani dalili zai iya gindaya tsakaninka da ita matan nan, ta maka tatas, ta zage ka tatas, ko ba ta zage ka ba, ta gaya ma baƙaƙen maganganu, ko ta je gidansu ta yaye maka zani, ta yi maka kaca-kaca, ba abin da za ta rage a kanka. Ka je iyayenta ba sa ganinka da kima, kannanta ba sa ganin ka da kima, yayyanta ba sa ganin ka da kima. Duk wannan yana daga cikin butulci na mata da manzon Allah ya ce za ku yawaita a cikin wutar jahannama. Kuma duk wanda ya san ya kamata, mutumin da kake zaune da shi, yake zaune da kai, yake taimaka maka a rayuwa, yake agaza maka, ai bai kamata a ce wani dalili yasa ka zo kana zagin sa ko kana cin mutuncin sa ko kana bata shi ko kana masa kaza kana masa kaza ba, wannan ba daidai bane. Sannan kuma wannan la'ance la'ance da wannan uwa take yi, hadisi ya tabbata a cikin al-adabul mufrad na Imam al-Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa Allah yana gaggawan karban addu'a ta iyaye akan ƴaƴansu. Addu'an nan ta alheri ko ta sharri ne? Idan har iyaye za su rinka bude baki suna la'antan ƴaƴansu, to lalle din in sun yi laifin la'antan fa Allah yana karba. Idan kuma za su faɗi alheri akan ƴaƴansu Allah yana karba, kenan iyaye bakin su yana da tasiri akan ƴaƴansu. Allahumma illa in Allah an ci mutun ne ba tare da hakkinsa ba. Wannan ko malamai sun yi bayani, duk wanda ya tsine wani alhali bai yi abun tsinuwar ba, babu abun da tsinuwar za ta yi masa. Akwai iyayen da sun dauki tsinuwar nan a matsayin makami ne, kana yin abu sai a ce na tsine maka albarka. To ko iyaye sun tsine maka albarka, in dai ba abun tsinuwar kai ba a wajen Allah, san zuciyarsu ne, ra'ayin su yasa suka tsine maka wannan, wallahi tsinuwar ba za ta yi maka tasiri ba. So amma ya kamata iyaye mu tsarkake bakin mu, tun daga hadisi nan an kawo an tsoratar da mu akan wannan la'anci la'anci. Yanzu wannan mata da ta zo ta tsitsine wa ƴaƴanta, to gashi nan illar abin da ya jawo mata, tsinuwar ta bi ƴaƴan sun lalace, wasu suna zina, wasu suna kaza, wasu suna kaza, to wannan tsine-tsinen shine ya bi ƴaƴan. To meye amfanin ka zo kana la'antar ƴaƴanka, kina tsine ƴaƴanki suna lalacewa a gabanki kuma kina gani? Shi yasa ake so kullun iyaye mata, idan ƴaƴanku sun muku laifi, ku rinka cewa Allah ya shirye ku, Allah ya shirye ku, ki yawaita bakinki ya saba da wannan. Akwai matar da wallahi duk abin da yaron ta yi mata, ko mun bacin rai, ba za ta faɗi mummunar kalma a kansa ba, sai dai kaji tana cewa Allah ya shirye ka, Allah ya shirye ka, Allah ya shirye ka, wance Allah ya shirye ki, iya faɗan da za ta yi kenan, iya faɗan da za ta yi. To wannan tarbiya mai kyau kenan. So don Allah ya kamata mu ji tsoron Allah, mu tsare mutuncin iyalanmu da ƴaƴanmu gabaki ɗaya. Kuma wannan rashin addini ne, rashin wayewa ne, ka ga mutum kullum bakinsa la'anta, baka da aiki sai tsinuwa sai la'anta, kai ta tsine wa mutane, wannan ba daidai bane. Allah muke roƙo ya kiyaye mu, ya gyara mana halin mu. Kuma Allah sa wannan uwa ta ji wannan wato fadakarwa, ta ji wannan jan kunne, kada wani abu ya zo ya samu mutum daga baya kuma ya zamanto shine sababin jawo masifa a gidansa da kuma iyalansa. Wallahu a'lam.
Sai wannan sakon da yake cewa salamu malam, fatan alkhairi a gare ka, Allah ya saka maka da alkhairi bisa wannan kokari da kake yi. Malam, da Allah ya ƙara nasiha akan iyayen da ba sa so ƴaƴansu su dinga karatun addini sai dai na boko, domin hakan sai kaga an ji an aure yarinya ba ta da ilimin addini, ta zo te ta faman jahilci a gida. Sako daga Hassan Dorayi.
Gaskiya ne dan uwa, shi ma ne yana daga cikin hali na mutanenmu na karancin fahimtar addini da kuma mai da hankali akan shi ilimin addinin. Ya kamata mutane su sani, duniya su sani fa cewa babu ilimin da yafi kowanne daraja irin ilimin addinin musulunci. Kuma wannan shine ya zama wajibi akan ka neme shi. Kuma shine idan baka neme shi din ba, Allah zai tambaye ka a kabari. Allah bai zai tambaye ka ilimin boko a kabarin ka ba. Allah bai zai ma azaba dan baka ilimin boko ba. Ba za a ce dan baka da dan baka da ilimin boko shikenan kai dan wuta bane ba. Amma an ce baka da ilimin addini dan wuta ne, ba mamaki zaka yi shiga wuta saboda baka da ilimin addini. Jahilci ya tabbata a gare ka. So musamman iyaye mata, wajibi ne a ba su dama su karatun addini, saboda su rayuwarsu gajeriya ce a waje. Yarinya tana tasawa nan da nan, zaka ga ta girma ta cika ido an aurar da ita. Kuma wannan shine matsalolin da yake damun maza yanzu. Kaga yarinya kyalkyali kyalkyali a bakin titi, ga baki, ga zakin baki, ga kwalisa, ga wane ne, kana kawo ta gida sai kaga jahila ce dinkin a babin addini, ba abin da ta sani. Turanci dai kam, ko baturiyar Ingila ba ta kaita ba, amma addini wallahi zero, sifir, ba abin da ta sani. To kuma kin ga ana yi wa yara tarbiya ne da ilimin addini, ba wai da turanci ba. Mu a da'awar mu abin da muke gaya mutane shine duka ilimin guda biyu suna da muhimmanci, aje a neme su. Suna da kyau aje a nemi ilimin zamani, mata su je su yi karatu, a zuba makarantu masu kamewa da mutunci, a ba su dama su je su yi ilimi. Sannan ilimin addinin kuma shine a gaba, ku tura su Islamiyya, su haddace Qur'ani, ku kai su inda za su yi karatun addini. akwai makarantu na matan aure masu kima masu mutunci yan mata ma suna zuwa a tura su je su nemo ilimi kar ku bar matan ku su zauna ba su da karatu yanzu ana samun mata suna zuwa su shiga jami'a su yi karatu alhamdulillah su je college su yi karatu su karatun zamani to ya kamata a samu jami'oi da kwalejoji da manya-manyan islamiyu yanda in mace ta gama wannan islamiyya za ta tsallaka ta shiga can in ta gama wannan za ta tsallaka ta shiga can ba dan komai ba alal akalli a ba su ilimin da za su iya tarbiyantar mana da ƴaƴanmu a gidajenmu amma zama da jahilci din nan bai da amfani kuma gaskiya ne wannan tambaya da dan uwaye wallahi wata mace za ta zo ta zauna maka a gida ba abin da ta sani ba abin da ta sani ba abin da ta sani ko dan kula'u zai dinnan ma ba za su karantu ba bata san bambancin jinin al'ada da na rashin lafiya ba bata ji saboda bata ji aka koya mata ba kuma tarbiya bata yiwa sai da ilimi ku je ku nemi karatu neman ilimi dinnan wajibi ne akan dukkan musulmi kowa a je a nemo ilimi ilimi shine abin da aka yi ittifaki yana da amfani lalle yana da amfani musamman ilimin addinin musulunci amma zaman jahilci me za a yi da shi so ka dora ƴaƴanka akan aqida su je su yi boko kade ba su da ilimin addini wannan rage musu kima ne rage musu daraja ne alhamdulillah yanzu ana samun mata kaga ƴan mata kafin su yi aure sun haddace Qur'ani kaga ƴan mata kafin su yi aure sun haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to wannan sun fi tsada yawa sun fi tsada sun fi kima a wajen al'umma duk mutumin da ya aure yarinya wacce take da karatu ta fahimci addini ta fi daraja a idon su wallahi so ya kamata mutane su yi kokari su yi taka tsantsan kuma lokacin yaran suna son yi amma dama ce ba a ba su a nan wurin wata rana wani wata yarinya ne ina jin ta turo mana tambaya take cewa ba abin da mahaifinta baya mata akan neman ilimin zamani amma na addini bai taba sa su a wata islamiyya ba kwata kwata so ashe ya kamata mutane su yi kokari su kiyaye don Allah Allah ya ganar da mu
wai shin yaya matsayin karanta suratul yasin da ake yi domin neman biyan wata bukata yaya matsayin yin hakan yake a shari'ance
a hakikanin gaskiya shi Qur'ani gaba daya ya halatta a karanta shi don neman biyan bukata Qur'ani dukansa ba wai sai suratul yasin kadai ba yasin din nan yawanci mutane sun cancan fatar da yawa ana yin abubuwa musamman abubuwa ma na sharri wasu suke yi ai an yi wani yasin ai an kifar da wani ai an yi kaza da sauransu so kebance suratu yasin din kadai da karanta ta dan biyan bukata wannan ba shi da asali a addini amma ya halatta mutum ya karanta qur'ani gaba daya ko izu daya ko izu biyu ko izu uku iya yadda Allah ya hore masa kai ko falaki da nasi ne mutum ya karanta ya daga hannu ya ce ya ubangiji dan albarkacin wannan alqur'ani dan darajar wannan magana taka Allah ka biya mun bukata ta kaza ba wai sai suratu yasin ba kadai al'ada da ake tayi ana cewa yasin 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 wannan jama'a gargajiya ce kuma ba ta da asali a addini har ma wani yaje ya ce ai nayi wa wani yasin ko an yi wa wani yasin ko ai an kifar da wani da yasin duk wannan tsafa-tsafa da waye-waye da ake bai da asali bai da tushe addini ya kamata mu ji tsoron Allah mu kiyaye da aikata irin waɗannan abubuwan wallahu alam
sai mi wannan sakon da yake cewa salam malam dan Allah ina neman addu'arka domin wallahi wani nake so a unguwarin ina san shi sosai da sosai amma shi bai san ina san shi ba dan Allah malam kai mun addu'a sako daga yar uwarku musulma
idan Allah ya sa mutumin kirki ne mutumin arziki ne muna miki addu'a Allah ya baki ikon auren sa ya taimake ki ya sare miki amma fa wato ka zo kina son wani bai ma san kina son sa ba wannan fa kaya ne wahala ne sai ke kokari ki sanar da shi a shari'ar musulunci ba laifi bane dan mace ta ga namiji tana son sa ta fada ba laifi bane ba kamar yadda ya zo a hadisi sahihi ingantacce an samu mata da yawa waɗanda suka nuna suna son Annabi sallallahu alaihi wasallama suka zo kuma suka yi masa magana cewa suna son sa din ba aibu bane ba laifi bane matan zamani ne na wannan lokaci a yanzu suke ganin cewa su je su ga yawa namiji cewa suna son sa wannan ci baya ne amma shi kuma namiji in ya gani ai yana zuwa ya fada ya ce yana so shi kuma wannan ai ba ci baya bane alhali a shari'a ma namiji ma yafi mace ma kima yafi mace daraja ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafiza Allah wannan aya tana magana ne akan darajar mace ai darajar namiji akan mace so ki yi kokari ta hanyar da ta dace ko ki rubuta mai takarda ki aika masa ko kuma ki tura ƴan uwanki su gaya masa ko ki sa wasu daga cikin mutane da kika amintu da su sanar da shi saboda kar ki zo kina zaman jiran wani wanda bai da lokacin ki ko kuma wata ta riga ki tayi masa magana so wannan ya kamata ai sai dai kawai ana samun matsalolin wasu mazan kuma ƴan wulakanci ne ba su da kirki idan namiji har mace ta bude baki ta ce masa tana ainihin wato son sa to ta gamu da wulakanci kuma zai ta tozarta ta zai ta wulakanta ta har in an yi auren ma wani din sai ya mata gori aikin banza ai ni da mun bani nace ina son ki ba ke kika gani kika ce kina so na ashe fitina naje na auro irin waɗannan maganganu na rashin kyautawa da rashin mutuntawa to wannan yasa mata din suke jin tsoro suke taka tsantsan su bude baki su ce wa namiji suna son sa so tsakani da Allah ya kamata mutane su ji tsoron Allah su kare mutuncin kansu da na iyayensu da ƴan uwansu gabaki daya ku maza bai kamata dan mace ta rubuta maka tana son ka ko ta aiko cewa tana son ka ka wulakanta ta ba ya kamata ka sani cewa matsayi ne Allah ibaka har ta gani cewa tana son ka to sai ka gode wa Allah akan wannan ni'ima din amma ba wai ka wulakanta dan adam ba so ina baki shawara bayan addu'a da zamu yi miki ki kokari ki sanar da shi dan kar ki zo ki jinkiri kuma mutun ya zo garin kallon ruwa kwado ya masa kafa Allah ya mana afuwa
waɗannan masu fatan alkhairi wannan mai sakon na farko yake cewa salam malam ne maka fatan alkhairi Allah ya saka da alkhairi sako daga Hafsat Musa tukuntawa sai wannan sakon shi ma na gaba da yake cewa Allah ya maida malam gida lafiya sako daga Adukanwa Ibrahim Bom Rijal Limum shi ma yake cewa Allah ya saka da malam da alkhairi kuma Allah ya maida shi gida lafiya sai wannan sakon da yake cewa Allah ya malam jagora sako daga Shamsu Attaqawa sai kuma sakon Naziru Ubale shi sakon Naziru Ubale da Wakin Kudu yake cewa Allah ya maida malam gida lafiya sai wannan sakon shi kuma na gaba da yake cewa da fatan muna amfanuwa daga abubuwan da muke ji ba wai kawai sauraron ba sako daga Yusuf Aliyu Bunkuri sai wannan shi ma da yake cewa fatan alkhairi ga malam Allah ya maida malam gida lafiya sako daga Umar saboda yanayi na lokaci dole anan ya kamata mu diga aya a wannan rana da fatan mun amfana daga abin da muka ji a cikin tarihin dai daga cikin sahabban annabi mai suna Umar bin Khattab wanda ake ba da tarihin rayuwarsa da fatan za mu samu abun koyi a ciki a madadin hukumar wannan gidan radio wanda ita ce take daukan nauyin kawo wa mai sauraro wannan shiri domin mu samu abun koyi daga cikin rayuwar magabata Allah ya saka musu alkhairi da kuma wanda yake karantar da mu Sheikh Dr. Abdullah Usman Gadan Kashi Makodon na lokacin mu ne masa addu'ar Allah ya saka masa da alkhairi bisa wannan kokari da yake yi da ni kuma da nake karanta sakonni sunana Adam Suleiman Muhammad nake cewa malam ayi sallama da masa
jama'a assalamu alaikum muna muku fatan alkhairi sai kuma Allah ya saki hada mu wani sati da ikon Allah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya ummati فاستنهضي هبما فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا